za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga masallacin Shehu Manzo wanda Sheikh Muttaka Modibba Tukur zai gabatar tare da alaran sa Muttaka Shehu Manzo wanda gidauniyar Jamil Isa gwamna suka dauki nauyin kawo muku.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله تبارك وتعالى ينا سيغاب دي وعزي وعينهم الدنيا غبايا وند سكا عينهم إيماني وند بس إيماني با وليد أبايا دام ياسي من إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Shi wannan Qur'ani shine littafi wanda tafarkin sa shi yafi daidaita mutun ya fi dora shi akan daidai, wato babu wani littafi da zaka yi a doron duniya ya kai ka zuwa ga Allah lahiya kalau sai shi wannan Qur'ani. To a cikin wannan wa'azi da Allah yake mana a cikin wannan Qur'ani bayan ya faɗi abubuwa da yawa baya yake cewa la taj'al ma'allahi ilahan akara, ya kai dan adam wanda Allah ya halicce ka yayi ka ya nufe ka da kuma ka bauta masa, kada ka sanya wani abun bautawa tare da Allah ya zanto ka masa shirka. Idan kai haka ba fataquda mazmuman makhzula, za ka kasance za ka zauna a cikin wutan jahannama alhalinka mazmuman, kana abun zargi makhzulan abun zamarwa wanda ba za ka samu mai taimakon ka a lahira ba. Don shirka shine babban laifin da Allah tabaraka wataala baya gabata shi in dai mutum ya mutu da shi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah baya aidin gafarta duk wanda ya shirka da shi, amma idan wani laifi ne Allah zai iya yafe mutum koda yana kan wannan laifin ya mutu. Amma shirka shi in dai mutum ya mutu da shi to ba gafartawa. Shi yasa Allah yake mana wa'azi yana cewa la taj'al ma Allahi ilahan akara fataquda mazmuman makhzula, zaka zauna ka kasance mazmuman abun zargi makhzulan abun zamarwa, wato abun wanda ba zai samu taimako a lahira.
Magabe rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma
ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. هل يجوز الله تبارك وتعالى ينادي من وعزي أتشم وعزين ديكي يتشي وقضى ربك وبنجدنك يا أمرني تشيوا ألا تعبدوا إلا إيا كان أبوتا ولي أبوتا يزمى ألبي يشي أبوتا سيشي الله شي كبير shine wanda ya cancanta a bauta masa. Sannan wa bil walidaini ihsana, ma'ana wa ahsinu ihsanan bil walidaini, su kuma iyaye a kyautata musu iyakan kyautatawa a bisu. A cikin Alkur'ani idan ka duba, yawanci Allah yana magana in ya kawo bauta masa sai ya haɗa da a bi iyaye, ma'ana shi ɗan adam da Allah ya yi shi akwai haƙƙoƙi guda biyu da ya ɗora masa shi ɗan adam. Na farko, haƙƙin da Allah ya ɗora wa ɗan adam shi ne ya kyautata ma'amalansa da mahaliccinsa, shi ne ya bauta masa tare da ikhlasi. Wannan shi ne haƙƙi na farko da Allah ya ɗora wa bawa a kan ainihin shi Allah ya ɗora wa bawa kenan. Sannan haƙƙi na biyu shi ne haƙƙi a kan abinda Allah ɗin ya halitta. Duk abinda Allah ya halicce shi, Allah yana nema daga kyautatawa wannan halitta bisa kyautatawa da tausayawa da jin ƙai ita wannan halitta ɗin. To kenan kaga haƙƙoƙi guda biyu, akwai haƙƙi na shi mahalicci, akwai kuma na haƙƙi na halitta ‘yar uwarka wanda aka halicce ku, ma'ana duka halitta. To a ciki duka halitta gaba ɗaya babu wanda Allah tabaraka wata'ala yake banci a kyautata masa fiye da kowace halitta kamar mahaifa, kamar iyaye. Shi yasa duk inda Qur'ani ya zo maganan cewa kada a yi shirka da Allah, to aksariya sai maganan iyaye kuma a kyautata musu, saboda su ne wanda suke da haƙƙi na biyu a kan ɗan adam bayan ya ba da haƙƙin da ke tsakaninsa da Allah tabaraka wata'ala. To daga nan ne za a nemi ya ba da haƙƙi sauran mujtama, al'ummar da yake ciki, su ma ya ba su haƙƙinsu, amma ne na iyaye ya fi muhimmanci. A wani waje in ka duba cikin suratul an'ami, Allah yana gaya wa mutanen Makka, yana cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Kaga nan ma da su mutanen Makka, kafiran Makka suke magana akan kaza haram, kaza wato irin su sa'iba, su ga ainihin bahira, da suka rinka magana cewa kaza haram ne, baitin kuma su suka ɗora wa kansu wannan abun. Allah tabaraka wa ta'ala sai ga Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa ka gaya musu su zo ka karanta musu abinda Ubangiji ya haramta a gare su. Qul atlu ma harrama rabbukum alaykum, abinda Allah ya haramta dai shine alla tushriku bihi shay'a, kada ku haɗa wani da Allah. Wannan shine yana daga cikin abinda Allah ya hana ya haramta ku yi shirka. Sannan nan ma sai ce wa bil walidayni ihsana, sannan kyautata iyakan kyautatawa ga ainihin iyaye. Sannan ya kawo wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, har da zuwa ƙarshe. To alam har yanzu kuka duba cikin wani aya cikin Alqur'ani yana cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah kada ku haɗa shi da wani, sannan iyaye kuma ku kyautata musu. Kaga ayoyi da yawa cikin Alqur'ani suna nuna idan ka bauta wa Allah, haƙƙin da yake biyo baya shine ka kyautata wa iyaye. Idan ka duba cikin suratul Luqman, nan ma zaka ji Allah tabaraka wata'ala yana cewa wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayhi ilayya al-masir. Nan ma ga Allah tabaraka wata'ala yana yi wa ɗan adam wasiyya da ainihin iyayensa, ya tuna irin ɗawainiyar da iyaye suka sha a kansa, musamman ma uwa da ta ɗauki cikinsa wata tara tana cikin rauni kan rauni, ga ainihin nauyin ciki, ga rashin lafiya, ga abubuwa da yawa bayan nan an aibe shi ma ta dauki dawainiyar rayu shayarwa tarbiyyantarwa duka wannan iyaye su suke wannan Allah tabaraka wataala yace kuma ta ci gaba da shayarwar nan har yaro ya kai kusan shekara 2 anan an magana amai shekara 2 din wa wazalu fi amai sannan Allah tabaraka wataala yake cewa ku yi go ku nuna godiyarku gare ni alshukurni ku gode min bisa wannan ni'imomi da na muku sannan ku gode wa iyayenku bisa dauniyar da suka yi akan ku dukkan lamari gaba ɗaya koma zuwa gare ni ne kaga duk Allah tabaraka wataala yana nuna mana muhimmancin iyaye musamman a cikin iyaye din nan babu kaman mahaifiya mahaifiya ita tafi kowa haƙƙi a kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ya nuna muhimmancin mahaifiya fiye da muhimmancin mahaifi dukkan su wajibi ne mutum ya girmama su ya so su ya yi musu biyayya amma a cikin su su biyu babu kamar uwa saboda ita akwai mashaƙa na ciki ta ɗauka akwai shayarwa akwai tarbiyyantarwa akwai abin da ya shafi lura da kai nan abubuwa da yawa duka mahaifiya ita take shan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yake cewa wani daga cikin sahabbai ya tambaye shi ya ce ya rasulullah man ahaqqun nasi minni bi husni suhba a cikin dukkan mutane kam wane ne ya fi cancantan in kyautata zamantakewa da shi a cikin ainihin halitta gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka mahaifiyarka ita tafi cancanta da ka girmama ta ka kyautata mu'amala da ita fiye da kowa a cikin halittar Allah bayan ka ba da haƙƙin Allah sai mutumin ya saki tambaya ya ce thumma man sai waye bayan mahaifiyata sai ce ummuka mahaifiyar dai har yanzu sai ce thumma man sai ce ummuka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sau uku anan hudu ne da ya tambaya ya ce thumma man sai ya ce abuka babanka kaga kenan manzo Allah yana nuna mana cewa uwa ta fi haƙƙi akan mutum fiye da ainihin babansa sannan har yanzu idan muka duba akwai wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya tambaye shi ya ce masa ayyul amali afdal ya rasulullah a cikin dukkan ayyuka wani aiki ne yake mafificin aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci babu abun da ya fi shi mutum ya yi sallah a yadda aka umarce shi ya yi sannan ya yi ta akan lokaci babu aiki wanda yake mai daraja mafifici kamar wannan sai sahabin ya saki tambaya ya ce thumma ayyu sai wani abu kuma bayan wannan ya rasulullah sai ya ce ainihin abun da yake biye bayan wannan shine biyayya ga ainihin mahaifanka kaga wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana muhimmancin bin iyaye wannan aya ita take karantar da mu anan wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana malamai suka ce akwai fa'idodi da yawa ga abinda hadisai da ayoyi suke nunawa na bin iyaye shi dai bin mahaifi ko mahaifiya mun ce iyaye gaba daya darajarsa takan kai makamin jihadi a cikin musulunci ma'ana makamin jihadi ne a wajen daraja da wajen lada saboda hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman izinin ya masa izini ya zai yi jihadi ya ɗaukar kalmar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ahayyun walidaka mahaifanka suna raye sai ya ce na'am suna raye sai ce to fa fihi ma fajahid ka je kai jihadin naka akan gurara da su iyayen yafi akan ka dauki takwabi ka fita ka je ka dauka kalman Allah har yanzu yana daga cikin fa'idoji na bin iyaye bin iyaye yakan sa mutum karin arziki a rayuwarsa yakan kuma kawo masa tsawon rayuwa idan mutum ya zanto mai biyayya ne ga iyayensa wannan ya zo a hadisin Anas radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi waliyasil rahimahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so a faranta masa a ƙara masa tsawon rayuwa ya samu rayuwa mai tsayi a masa ƙarin arziki ya samu arziki to ya bi iyayensa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ya sada ainin zumunci har yanzu bin iyaye yana kankare zunubai yana shafe miyagun ayyuka Allah tabaraka wataala a dalilin bin iyaye ya ainihin kawo waɗansu laifukan da kake yi Allah ya kankare su ya yafe su a hadisin Ibn Hibban wanda Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yake cewa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya rasulullah inni aznabtu dhanban kabiran fa hal li min tawbatin faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaka walidani قال لا قال فلها خالة قال نعم قال برها اذا اولا حديثي قال الله صلى الله عليه وسلم وني متن ne yazo daga cikin sahabbai yace ya rasulullahi nayi zunubi dewa zunubi mai girma nayi zunubi akwai hanyar da zan samu tuba ya rasulullah قال الله صلى الله عليه وسلم yace masa kana da iyaye araye amma manzo Allah yace masa sai ce a'a iyayena ba sa raye sai ce to kana da koda kanwar mahaifiya a raye yar uwar mahaifiya kenan amma yanta ko kanwarta kana da ita sai ce yi ina da ita yace to ka je ka ta mata biyayya dalilin wannan biyayya Allah zai kankar waɗannan zulban naka kenan wannan duka yana daga cikin muhimmancin bin iyaye a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wani mutum da ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa sai ya zo rasuwa aka yi kalmar shahada abin ya gagara kuma an san shi dai a zahiri mutumin kirki ne sai aka je an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya rasulullah ga nan wane mutuwa ta zo amma an yi kalmar shahada abin ya gagara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yana da iyaye ne sai aka ce akwai mahaifiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso ya ce aje a kira mahaifiyar sai ta ya tambaye ta shin akwai wani abu tsakaninki da danki sai ta ce ya rasulullah ba ya kyautata mini yana kyautata wa matarsa fiye da ni saboda haka ba na jin daɗin abinda yake yi din Allah sallallahu alaihi wasallam ki masa afuwa ainihin ya samu ya cika da kalmar shahada sace a ni kan irin abun da yayi mini bazan ki masa afuwa ba Allah sallallahu alaihi wasallam ki to yanzu abun da za a yi a je a dauko itatuwa a kura wuta a jefa shi a ciki ya fara shan ta duniya kafin ya je isha ta lahira da ita mahaifiya saboda yanayin tausayi na mahaifiya duk da abun da ya faru da ta ji cewa ta danta yanzu za a jefa a cikin wuta manzo Allah ta to in dai ba shi gabarta masa ba kai ba abin da zai hana shi ga wuta tace to in dai danta ne za a sa a wannan wuta ta yi afuwa manzo Allah suna sai ki to shikenan aje a duba lamarin sa da aka neme shi sai aka same shi yana laka yana kalmar shahada yana la ilaha illallah da ita kuma ya mutu saboda afuwa na ita wannan mahaifiya wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mutum duk ibadar da yake yi duk aikin alkhairin da yake yi kar ya manta da iyayensa su ne asalinsa, su ne komai nasa, kuma umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala a kyautata musu. Yana daga cikin alaman mutum yana da arzikin lahira, yana da iyaye a samu yana kyautata iyayensa, wannan alama ne na arzikin lahira. Kuma duk mutumin da ya kyautata wa iyayensa zai ga amfanin abun idan yi tsawon rai ya ga iyayensa sun taso. Don duk abun da kai daman ka shi ne za a ma, idan ka kyautata wa iyayenka to insha Allahu ‘ya’yanka idan suka taso za ka ga amfanin kyautatawa ɗin. In ko ka munana musu to tun a nan duniya yana daga cikin haƙƙin da Allah baya abuwa. A nan duniya sai ka gani an taɓa samun wani mutum bai kyautata wa mahaifinsa ba, har ya kai ga rashin sa’a ya harbi mahaifin nasa. Shikenan ana nan ana nan, wata rana sai ya haifi ɗansa da ya taso shi ma yau ɗan wani abu, sai ɗan ya wanka masa mali sannan kuma ya harbe shi. Sai ce a hada ƙari shi ya tuna abu da ya faru can a baya, ma'ana shi dai ya san ya yi harbi amma bai yi mali ba. To amma shi ko ɗansa da ya tashi sai yi masa mali ya yi masa harbi. Sai ce hada ƙari. To wannan iyaye suna da muhimmanci ƙwarai da gaske a rayuwarmu, wajibi ne mu kyautata musu. Idan ko har Allah ya sa sun yi wafati to nan ma kar ka manta da su, saboda ko da so da su akwai abin da shari'a ta tanadar ka musu. Ka dinga yawan aikin ibada, aikin alkhairi, ka dinga miƙa wannan ladan zuwa ga mahaifa. Wannan yana daga cikin abin da ake so mutum ya yi wa iyayensa, saboda akwai hadisin wani mutum da ya zo daga cikin Banu Salama ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hal baqiya birru abawayya shay'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, akwai wani abu da ya saura na biyayya tsakanina da iyayena bayan sun mutu? Akwai wani abu da zan musu na biyayya? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh, akwai. Ka dinga yawan yin salati kana aika musu, ka ringa yawan istighfari kana aika musu, sannan ka ringa zartar da alƙawarinsu. In ka sani mahaifinka akwai wani aikin alkhairi da yake yi, ba laifin kana da dama ka ci gaba da wannan aikin alkhairi. Misali yana yin wasu sadakoki, ko yana wasu girgiran makarantu ko masallatai ko wani abu na alkhairi yana yi, a iya matsayinka abinda Allah ya ma kai ma kai alƙari ka masa wani abu na wannan wanda shine biyayya bayan sun rasu nan. Sannan kuma ana buƙatan su iyaye dukkan wani zumunci da suke yi tsakaninsu da abokansu da mutanen wanda suke zamantakewa da su, to ana so kai ɗa ko iyayen ba sa nan ka sada wannan zumunci ɗin. Misali suna da abokanansu na harkar kasuwanci ko abokanansu na wasu harkoki, to ana so lokaci zuwa lokaci ka ringa zuwa kana gaida abokanin iyaye ɗin, saboda da suna nan za su yi wannan aiki, to yanzu ba sa nan gaganan, to sai kai kokari ka sada irin wannan zumunci ɗin. Yana daga cikin silatul rahim, wato ka sada zumunci ga kowar da ba zumunci tsakaninku don saboda zumuncin da ke tsakanin iyayenka da su. Wannan duka yana daga ciki abinda ake bukata a shari'a, mutum ya yi kokari ya bi su ya kyautata musu. Kuma ko da ba musulmai ba ne, ko ba musulmai ba ne, dole a kyautata musu a bi su, sai dai idan suka yi umarni da abinda shari'a bai yarda da shi ba, a nan ne ba za a musu biyayya ba. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Amma idan dai bai saba shari'a ba, dole mutum ya bi su ya girmama su. Yasa shi Abdullahi ibn Umar bayan rasuwar mahaifinsa yakan je yakan bibiyi dukkan wasu abubuwa na zumunci da babansa Sayyidina Umar yake yi, yakan yi wannan. To haka ake so kowane musulmi ya kokari ya kyautata mu'amalansa tsakaninsa da iyayensa. Wannan duk yana cikin إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبنجد ya hukunta cewa kada a bauta wani sai shi, sannan wa bil walidayni ihsana, a kyautatawa iyaye a bisu. Allah ya ce ma yablughanna indaka al-kibara ahluhuma, idan ahluhuma ɗayan su yablughanna indaka al-kibara, ya kai lokacin girma a cikin su, ɗaya daga cikin su misali girma na tsufa ya zo, aw kilahuma, ko kuma duka biyun su suka kai shekaru na tsufa kana tare da su, to fala taqul lahum uffin, kada ka gaya musu wata magana wanda za ta bata musu rai ko min kankantanta. Ma'ana uffin kamar abu wanda za ta yi haka, to kowannan kar ka yi abun da zai jawo ransu ya ɓaci, wannan Allah tabaraka wata'ala ya hana. Wala tanharuhuma, sannan kada ka yarda kai wani abu da za ka musu tsawa, ko da wani abu ya faru wanda ranka bai yi daɗi ba, to kada ka yi subatan baki ka yi wani abu na tsawa a tare da su, Allah ya hana. Wala tanharuhuma, wa qul lahuma, ka gaya wa su iyayen nakan nan qaulan kariman, zance mai kyau, ko da sun nemi wani abu a wajenka sai ya zama baka da shi, to ka samu hanya ta basira ta fahimta wanda za ka gaya musu don ka kwantar musu da hankali. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa.
واكتب لهما دنا الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني كبيرا.
واكتب لهما دنا الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سبحانه رحم السا قبائل سا يجي من وعزي دم سامن سيرا يجي جاء من جاء من كما تبي ga abun da ya kamata mu yi, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah anan ya gaya mana waqil janaha dhulli min ar-rahma wa qil lahumu janaha dhulli, ka ainihin sassauta wato fuka-fukan nan na kaskanci gare su. Ma'ana anan isti'ara ne, ana nuna duk wani abu na sassauci wanda zai kawo sauƙin hali, to ana buƙata kai wa iyayenka. من الرحمة نلقى عين توسى ساوى وقل رب ارحمهما، سنن كتير ربي يا ابن جدي ارحمهما كذكم وين يا ايلا معنا كذكم سؤال دوا كما ربياني صغيرا كما يرد سكرينين انا يا ربي سبودا سنشا وحلا الو كتندا غا ادامو كباسا باسا امفاني ga kafafunka ba su da amfani, ga baki ba zai iya cin ko abinci ba, ga komai dai cikin rauni kake, amma a haka suka rinka tallafonka, ka yi kashi a jikinsu, ka yi fitsari a jikinsu, su ɗaga ka su yi wannan masu tira su yi komai, to Allah yana tunatar da ɗan adam cewa koyaushe tsakaninsa da iyayensa addu'a, ya ce Allah ina roƙonka ka ji kai iyayena kamar yadda suka jin kai na lokacin da nake karami. Sai Allah ya amfani da sunan sama kama rabba, yani daga sunan rabbu kina.
Rabbukum a'lam bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lilawabin ghafura.
Rabbukum a'lam bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lilawabin ghafura. Allah tabaraka wataala ya ce rabbukum, shi gwamna ubangijin naku da yake muku wa'azi, yake gaya muku abun da zai tsirar da ku, a'lam bima fi nufusikum, masani ne da abun da ke cikin zukatanku, a cikin in ma kun ɓoye ko kun bayyana wajen yi wa iyayenku biyayya, Allah ya sani, masani ne akan wannan. In takunu salihina, in dai kun kasance mutanen kirki masu biyayya ga iyaye, sai bisa larura wani abu ya faru na saɓani tsakaninka da iyaye, amma daman kai mai biyayya ne saboda ajizanci na ɗan adam, ka je ka gaya musu wata maganar da bai kamata ka gaya musu ba, ko har ka kai ga suka faɗa ma wata magana mai zafi, wanda za ta tayar ma da hankali to Allah ya ce ku innahu shi ubangiji kana lil awabina ghafura kana ghafura ya kasance shi ubangiji ne gafara ne lil awabina ga masu komawa zuwa gare shi masu tuba zuwa ga Allah tabaraka taala idan dai suna mutum yana tuba ya gane kuskurensa to Allah koda iyayen sun fada ma wata magana wanda za su yi Allah wadaranka Allah sa kaza dinka ya lalace to Allah zai yi afuwa ba zai kama ka da wannan ba in dai har kai midiyan
wa adil al qurbi hakahu wal miskina wa as-sabiri wa la tubadir takdira
wa adil al qurbi hakahu wal miskina wa as-sabiri wa la tubadir takdira kamar yadda muka faɗa dazu shi Allah a yadda ya tsara rayuwar dan adam akwai haƙƙi tsakanin Allah da bawansa shine ka mai biyayya kai ibada kai ikhlasi a cikin ibadarka sannan kuma akwai haƙƙi tsakaninka da ɗan uwanka shine Allah ya kebance haƙƙin iyaye su suka fi kowa haƙƙi din to wannan aya ta gaba Allah sai yake gaya mana yana mana wa'azi yace wa atizal qurbi haqqahu Allah yana mana wa'azin da cewa mu bawa ma'abucin kusanci haƙƙinsa wato wanda yake kusa da kai dan uwanka ne yana da haƙƙi a tare da kai na in ka fi shi arziki ka taimake shi idan ko baka fi shi arziki ba to akwai haƙƙi na sada zumunta a tsakaninka da shi a matsayinsa na dan uwanka ne na kusa akwai haƙƙin sada zumunta a zumunta tsakani duka wannan Allah yana nema mu ba wa makusatan mu wannan haƙƙi din tunda ya gaya mana na iyaye to yanzu yana gaya mana na sauran al'umma mujtama'a kowa akwai haƙƙin da ya kamata ka bashi wa atizal qurbi haqqahu wal miskina haka nan miskinai wanda ba su da shi miskini a wata fassara shine mutumin da bai da cin yau ballantana na gobe ana isa shi a cikin miskini ko faqiri to wannan miskini shi ma yana neman haƙƙinsa a wajenka a irin wannan shine malamai kullum suke faɗa cewa ana da buƙatar a taimaki al'umma musamman irin halin da muke ciki miskinai sun yi yawa wanda ba su da shi ba su da cin yau ba su da cin gobe kaga mutum makwabcinka ya gina gida babba ya yi gidan sama yana nan yana walwala da ƴaƴansa da matansa amma kai kana kusa da shi makwabci bai san halin da kake ciki ba wannan ba ɗabi'ar musulunci bane musulunci yana nema da wanda yake da haƙƙi akan ka sauke haƙƙi din idan makwabcinka miskini ne bai da cin yau bai da cin gobe kana da halin ka taimaka masa to haƙƙi ne ka taimake shi yana da haƙƙi akan ka ka taimake shi kuma haƙin wannan da ake magana akan almajirai cewa ana hana bara almajirai a hana karatun Qur'ani da sauransu su fa almajiran nan suna da haƙƙi akan mu a cikin al'umma duk wanda yake da abin hannu ko gwamnati ko masu kuɗi ko sarakuna waɗannan almajiran suna da haƙƙi a kansu saboda su naqatul lahi ne fazaruha takum fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun azim ko azabun qarib wato taguwar annabi salihu ne taguwar Allah ce suna karanta alqur'ani sun fito saboda su hirinta alqur'ani ba su da abin da za su ci al'umma wajibi ne su nema musu abin da za su ci za ku kuma aksariya wanda suke yawan magana akan miskinai almajirai din nan za ka ga gidajensu ma baya kusa gidajen almajirai almajiran ma ba sa shiga gidajensu sun sa karnuka sun rufe kofofi sun sa masu gadi ba a ma shiga gidajen amma kullum matsalansu almajirai to almajiran nan babu wata hanya ce da za a bi a al'ummance a samu hanyar da za a gina musu makarantu koko ayi samu musu abin da za su ci ai suna da haƙi ƴan ƙasa ne kuma addini ya umurce mu da mu yi karatu musamman na alƙur'ani kuma a ko ina mutum ya yi shi don haka hanya mafita ita ce al'umma ta kawo gudunmawa wajen ƙara ingantawa kamar yadda abin yake faruwa yanzu kamar gwamnatin jihar Gombe suna ɗan kamantawa iya ƙoƙari cewa a kan abin almajirai kwanan nan ma an yi taro na BESDA wadda aka kira irin su Profesa Makare da sauransu a zauna a kan yadda za a yi inganta makarantun addini makarantun alƙur'ani to muna fata Allah ya tabbatar da wannan abin Allah kuma ya sa ya amfani almajiran amfanan ya iso har wajensu saboda miskinai ne ai duk mutumin da baya da shi shi yake ba amma mutum yana da shi ba zai yi ba duk da cewa akwai wadda su suna yin bara kuma ba a magana a kansu su ba alƙur'ani ma suke karantawa ba amma kullum suna ofisoshin ƴan siyasa da sauransu suna zuwa suna yin bara ne sannan akwai mutane da yawa ana taro a ce za a kaddamar da kaza ana neman gudunmawa akan kaza a zo a ta tara kuɗi ana bayarwa wannan ma bara yake kuma ana bayarwa da haka su ma almajirai a ƙara dubbalabarinsu suna daga cikin miskinai wanda suke buƙatan a taimake su ati zal qurbi haqqahu wal miskina wabn sabili haka nan wanda yake matafiyi shi ma yana da buƙatan a taimaka masa Allah ya ce wala tubadiru tabzira sai dai a wajen ciyarwa wajen bayarwa din Allah tabaraka ta'ala yana cewa kada a yi almubazzaranci tabzira almubazzaranci sosai ma'ana mutum ya ciyar da dukiyarsa ba ta yadda Allah ya faɗa ba shine babban almubazzaranci amma idan mutum zai ba da dukiyarsa yadda Allah ya faɗa ya taimaki wanda ya kamata a taimaka to babu almubazzaranci a wannan amma almubazzaranci yakan zo ne mutum ya ba da dukiyarsa ba inda Allah ya faɗa ba ba kuma zai taimaki addinin Allah ba to wannan ya zama almubazzaranci Allah ya ce kada a yi wannan
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين سنوات ابن الورد سكي المبذرنشي سكي كشدوك يسو بعد كم بين الله تبارك وتعالى با waɗannan kanu ikwana shayatin sun kasance ɗan uwan ainihin shaitanu ne suna kan tafarkin shaitan ma'ana suna yin abin da zai rusa addini ko ya rusa ainihin musulmai suna ba da dukiyarsu suna kashewa don a cutar da addini wa kana shaitanu da rabbihi kafura shi ko shaitan kana ya tabbata ya kasance kafuran mai yawan kafirci ne lirabbihi ga ubangijinsa shi ainihin shaitan don haka sai mubazziri ya zama ɗan'uwan shaitan kenan
wa imma turidanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha fa qul lahum qawlan maysura
wa imma turidanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura Allah ya dawo da magana akan su waɗannan wa'ati zal qurbi haqqahu wal miskina wa ibn sabil Allah tabaraka ta'ala ya ce wa in ma turidanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika idan bisa kaddara cewa sun nema ka ba su haƙƙin su su waɗannan miskinai da ma'abota kusanci din nan sai ya zama kai ma a lokacin da suka tambaye ka baka da shi kuma an tambaye ka akan kai to Allah tabaraka ta'ala yace mala idan har suka yi wannan kai kuma kana bi ibtigha'a rahmatin min rabbika kana tsammanin samun wato rahama daga ubangijinka mala wani arziki da kake tsammanin sa a wurin ubangiji za ka samu to kada don sun tambaye ka a wannan lokacin ka gaya musu magana mara dadi misali ko mai almajiri ne mai bara ya saba ya zo yayin bara ka bashi samu abin da zai ci ko wani miskini wanda yake bara ya saba kana bashi wata rana sai ya zo kai ma ba ka da shi to ba a bukatan a wannan lokacin ka ce kai malam yau kan kuka yi kullum ina bayarwa ni ma yau ban da shi a kan ku ga musa shine Allah ya ce fa qul lahum qawlan maysura idan suka zo mutun ya samu kansa a irin wannan hali din to inji Allah ka ga ya musu zance wanda yake mai sauki sai a malam yau kan ai hakuri mu ma muna jira Allah ba musa to sai ka ga musa magana mai dadi ko almajiri ne a gidan yana samun abinci yau bai samu ba kai almajiran nan kun mada mana kullum mutum ya shigo jiya ba ku yau ma ba ku kaza ba to kada ku wannan saboda qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yadba'uha adha mutum ka ga masa magana mai dadi ka lallashe shi ya alheri akan kai sadaka ka biyo da sadakan da guri inji Allah tabaraka wa ta'ala da aka hukunta lahum qawlan maysura
wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha wala tabsutha kullal bahti fatakhudha maluman maqtura ma'fura
wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal bahti fatakhudha maluman mahsura Allah ya ce kai dan adam da Allah ya baka abun hannu kana da dukiya wala tatal yadaka maghlulatan kada ka sanya hannunka wato ka kame shi ila urdika zuwa ga wuyanka Allah yana nuna iyakar wato ruwa na dan adam kar yayi wannan misalin sa wai a hankalce kamar dukiyar ta ka sa ta a zuciyarka ka rike ka kankame ka hada ta da wuyarka ka ce in mutum ba ya sare wuyan nan ba zai samu dukiyar nan ba shine kaman yadaka maghlulatan ila ummika ka kame hannu zuwa ga wuyanka irin kana nuna in ba an sare wuyan nan ba za a samu kudin nan ba to mutum kar yi haka ya zama kowa ya zo ya nema ba zai samu ba kowa ya zo nema ba zai samu ba kar ka yi haka ka kame gaba daya wala tabsutha kullal basti sannan kuma kada ka sake dukiyar taka iyakan sakewa ka ta bayarwa nan ma dan saboda idan ka kame da yawa zaki zai yawa za a ce wani marwaci duk an yi maganar da mata wannan ana maganar sa ne yana bayarwa ne ai dai ajiya ne kawai to idan ka kame da yawan haka za a rinka faɗa sannan idan ko ka sake da yawa jarrabawa ta zo nan ma abun ya zama babu shi to sai a da'a ba shi yake bayarwa ba ai daman tun da yake wannan abun daman dukiyar kansa ba ni ba za ta yi to zai dawo wadda da kake taimako ko ko abokanan alkin naka sai su ne kyamatan ka suna ne saka ka cewa ai daman sun san baɗin da za ka yi to kada ka sake kada ka kame da yawa kada kuma sakewa ma ya yi yawa ya zama bai da zalika wala tabsutha kullal basdi fatakuda ka zauna maluman abun zargi kaman yadda aka zargi na farko mahsuran ka zamto kuma wato kana mai yankewa kana nadaman abun da ka bayar din yanzu ka kuma ba ka da shi to kar kai wannan
inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru إنه كان بعباده كبيرا بصيرا
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله تبارك وتعالى أولنا آية سيكي جاء من تشوى مسنبا شو أن أرزق إذا أقل منك روان سا كوكو ورديك سكي وابن بكا مسنب تشوى شنف أرزق إنم inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha shi ubangiji shine yake shimfida arziki yake bada shi liman yasha'u ga wanda ya so sai ya bashi wayaqdiru liman yasha'u ga wanda ya so wayaqdiru sannan kuma ya takaita arzikin ya kuntata shi nan ma ga wanda ya so ganin namun Allah ne ba karfin mutum bane ko dabara su take tara masa kudi da yawa mun sani wani mai kudin in ka ganshi sai ka ganshi gashi nan ma abin da ya gashi nan sama sama amma kuma Allah ya tara masa su sun taru amma kai da kanka ka san inda wayo ne yake tara da ba zai tara su inda wayo ne yake tara kudin da ba zai tara ba amma gashi nan Allah ya tara masa su sai ka ga wani kuma yana da dan karam wayo ya iya dabarbaru ya iya komai amma abin da zai ci ma sai ya je je sama kaga kenan ba wayo ne yake tarawa ba ba kuma wauta ne kan sa mutum bai samu ba ko abu da ya kama da wannan Allah ne ga daman sa sai ya aje arzikin sa inda yake so ya yarwata shi a wani waje kuma ya kuntata shi duk wannan aikin Allah ne tabaraka taala shi wanda aka bashi arzikin nan aka yarwata masa an jarrane shi a gani cewa shin wannan arziki na Allah nan da ya bashi zai kai arzikin a inda ake so zai yi amfani da shi yadda ake so yana kan jarrabawa ne sannan wanda ko aka kuntata masa bayi da shi shi ma yana kan jarrabawa ne shi jarrabawarsa shin zai yi haƙuri ya gane abin nan daga Allah ne ya mero Allah lamarinsa kaga kenan dukkansu akan abu guda ɗaya suke akan jarrabawa wanda aka bashi yana kan jarrabawa wanda ma aka kuntata masa shi ma yana kan jarrabawa me ya kamata a yi shine da me shi da wanda bai da shi su kokari su ci jarrabawa dan Allah ya gargaɗe su shine kawai abin da ya kamata mutum yi saboda ita arziki ko kuma dukiya yawanci malamai sun ce mutumin da aka jarrabe shi da wahala ya fi cin jarrabawa akan mutumin da aka jarrabe shi da wadata aksariya wanda aka jarrabe shi da babu ya fi cin jarrabawa akan wanda aka jarrabe shi da akwai mafi yawa saboda haka duk wannan yin Allah ne inna Allah yarzuqu rizqan man yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira innahu shi ubangiji kana ya tabbata bi bushe ba khabiran masani ne basira kuma mai gani ne bi ibadihi da bayinsa a cikin dukkan abun da suke yi na zahiri da na baɗini da abun da ya shafi arzikinsu da ainihin ayyukansu komai Allah yana sanar da shi Allah yana sanar da kowa
wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana kid'an kabira
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
تتوانا آية تتوانا تنا مغناني أكان أبونا لا ربا ومكة سكي ألوكة الجاهلية ورد سكي كين يا أماتا شيسا يا أماتا ألوكة إذا متم ما أكا أيفا مسا يا أماتي زل وجهه مسودا وهو كذيب sai ga daga zaran ce masa ya bace ma aka aiwa masa sai ransa ya bace zai ji bai bukatan wani ba farin ciki a tare da shi saboda mace ce saboda su abin da suka dauka mace ba ta da amfani a cikin al'umma saboda ita dawainiya ne ba ta da gado ba a yin gado da ita abubuwa da yawa shi yasa wanda suke kin musulunci suke sukan suke yin suka cewa wai musulunci bai ba wa mata haƙƙinsu ba alhali kuma addinin da ya fara bawa mace haƙƙi shine addinin musulunci saboda addinin musulunci shine ya hana a kashe ya mace da a lokacin jahiliya da rai da ransu suke binne su idan an haife su mutum yana gani ɗansa sai zai binne ta da ranta saboda wai katta ka musu tsiraici katta ka musu talauci katta yi abun kunya da makamantansu sannan ba in ma an basu suna lafi ko ba gado musulunci shi ya tabbatar da gado ya mace shi kuma ya tabbatar da ainihin hana kashe su kage kenan babu wani addini da ya fara bada hankalinsa akan mace a duniya kamar addinin musulunci shi yasa Allah tabaraka ta'ala an yace wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku mata tare bil wa'di da gunnewa kashiyatu imla saboda wai tsoron talauci saboda ita mace tana kawo talauci za ta kawo dawainiya da yawa shi yasa suke wannan Allah ya ce a'a nahnu narzuquhum mu ne muke azurta su ƴaƴan naku duk wanda ya zo duniyar nan Allah shi ne yake dauke da arzikin sa abun mamaki shi wajen halitta da Allah ya yi shi kafin ya kawo dan adam ma sai da ya kawo masa abincinsa da inda zai zauna sabanin abin da yanzu a duniya ake faɗa cewa mutanen duniya sun yawa wahalhalun na rayuwa sun yawa don haka wanda a rage yawan mutane a duniya shi Allah ba haka bane shi Allah kafin ya kawo dan adam sai da ya sama masa abincinsa da inda zai zauna kafin ma ya zo shi ne tsarin Allah menene yake cewa ne wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sama'an misaili sai da ya sama masa duk abin da zai yi kafin dan adam din ma ya zo don haka shine anan Allah tabaraka ta'ala yace nahnu narzuquhum ai mun ne muke azurta su su ƴaƴan naku da kuke kashewa kuna tsoron talauci ai arzikin ba a hannunku yake ba inna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir asalin arzikin da wajen Allah yake to Allah tabaraka ta'ala yace wa iyyakum da kuma ku iyayen ma ai arzikin da kuke ganin misali kuna da shi kuna ganin waɗannan za su kawo muku talauci ai arzikin daga wajen mu yake zuwa nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qitan kabira sani kashe ƴaƴanku da kuke yi din nan wani babban laifi ne mai girma wanda Allah baya so a yi shi
wala taqrabu dhina innahu kana fahishatan wa sa'a
sabila wala taqrabu dhina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya yanzu ya ci gaba da mana wa'azi yana kiran duk duniya ga abinda Qur'ani yake koyar da mutane yake kuma bukatar ayi wannan a bar wannan tunda inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam wannan duka yana daga cikin wa'azukan da wannan Qur'ani yake dora wa kai Allah ya ce wala taqrabu zina yana kira ga kai dan adam musamman wanda karungumi wannan addini sarkakakke cewa kada mu kusaci zina anan Allah bai ce wala tatu zina ba sai ce wala takrahu ba wai kar ku zo wa zina ba kar ku yi zina ba a kar ku zo ma kusa da yin zina saboda shi zina wani abu ne wanda yake da muni yake da illa a cikin al'umma wanda yakan haifar da lalata zuriya yakan bada zuriya sannan yana da masifar da yake kawo gagarta rayuwa shi yasa ma gashi a zamanance a ce ciwon AIDS da sauransu wanda da ana kiransa kabari salamu alaikum to duba wannan zina Allah tabaraka ta'ala ya ce kar a zo ma kusa da shi abun da yake zuwa kusa da zina shine kar kallo ma yayi yawa tsakaninka da mace wacce take ainihin ba halaliyarka ba ballantana mulamasa ya shiga shafefeniya ko zama tare ko wani abu waɗannan su ne wanda kar mutum ya zo kusa da waɗannan ma ballantana ya aikata zina din wala taqrabu zina innahu kana fahishatan Allah ya ce shi zina wani abu ne wanda yake da muni wasa sabila sannan tabarki na aikata wannan shi zina wa sa'a wallahi yayi mini inji Allah subhanahu ta'ala abin da muke kuskure Allah shi da fata mana Allah samu da cikin da yayin ta cikin wannan wata Allah ga fata mai ga fata iya malamin malamin Allah samu shi da alkhairi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للعروض وخاتم الناصرة ناصر الحق هذه الأسراق المسلمين على آله حق الله والجزاء العظيم وحامر بك المقدس والعسكور والسلام على المرسلين والحمد لله
An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga masallacin Shehu Manzo wanda Sheikh Muttaka Maudub Batuko tare da alarmarsa Muttaka Shehu Manzo suka gabatar. Gidauniyar Jamil Isa Gwamna su suka dauki nauyin kawo muku.